sashen Hausa na murya Amurka lalubo mitocinsa wannan karo muna watso shirye-shiryen kan mitoci 22 da 25 sai kuma tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niyya murya Arewa sai VOA Africa zango na 102.5 duka a jamhuriyar Niger kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurare barkamu da warhaka Grace Alheri Abdu tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu na yau Alhamis 20 ga watan Yuli shekara ta 2015 wato da 17 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai
To fadar shugaban Amurka ta ki ta bada cikakken bayani akan ganawar da shugaba Donald Trump yayi da shugaban Russia Vladimir Putin a lokacin taron kungiyar kasashen G20 da aka yi a farkon watan nan. A halin da ake ciki kuma shugaban Amurka Donald Trump ya fada wa jaridar New York Times cewa in har mai bincike na musamman da ke binciken rawar da Russia ta taka a zaben shugaban kasa da aka yi ya fada da bincikensa zuwa duba harkokin kudaden iyalinsa wanda bai da alaka da Russia hakan ya wuce gona da iri
Kanin labaran kenan kwararru a fannin harkokin tsaro a Najeriya na bayyana shakkun nasarar salon ceto wadanda kungiyar Boko Haram ke garkuwa da su da gwamnatin tarayya ke dauka
kama tactics na su ne yanda za su samu kudi su sai abinci su sai makamai
a jamhuriyar Niger mazauna yankin Agada sun koka game da wani tashin yan kwanta kwanta da ke suke fama da shi
wannan haraka na tare-tare hanya da kuma kwanakin ga ya shama kowa kai kusa gudron ana tare bis wannan vraiment ba mu ji dadi shi
Yau shirin sai bango ya tsage zai sallama da Mejo Hamza Al-Mustafa wanda ke amsa tambayoyin da ku masu saurare kuka yi masa da ya shafi aikin da CBS ke gudanarwa da nufin ganin ci gaba da haɗin kan ƙasa. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email amma kafin nan ga halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Fadar shugaban Amurka ta ki ta bada cikakken bayani akan ganawar da shugaba Donald Trump yayi da shugaban Russia Vladimir Putin a lokacin taron kungiyar kasashen G20 da aka yi a cikin farkon watan nan. Wata mai magana da yawun fadar shugaban Amurka, Sarah Huckabee Sanders, ta fada wa manema labarai da suka taso ta gaba jiya Laraba da tambayoyi akan batutuwan da shugabannin suka tattauna, cewa liyafa ce ta hutawa saboda lokacin hutu ne a yammacin. Ms. Sanders ta ce idan aka yi la'akari da rahotannin ganawar Trump da Putin kwana ɗaya kafin ganawar karan farko da Amurka ta samu wannan bayanin. Shirme ne a bayyana ganawar shugabannin a matsayin keɓaɓɓiya. Bayan sauran shugabannin ƙasashe fiye da 10 da masu yin fassara na zaune kusa da su kuma kowa na ganin su a lokacin wannan liyafar wadda aka yi a wani makeken ɗakin cin abinci. Duk da haka a jiya Laraba a lokacin da aka yi masu tambaya akan ganawar Trump da Putin karo na biyu a wurin taron tsofaffin jami'an diplomasiya da yawa da kwararru a harkokin siyasa da wasu 'yan majalisa sun sha nana ta cewa da walaki wannan ba abin da aka saba gani bane
a halin yanzu kuma shugaban Amurka Donald Trump ya fada wa jaridar New York Times cewa in habba babban jami'i mai bincike na musamman da ke bincika rawar da Russia ta taka a zaben shugaban kasa da aka yi cikin shekara ta 2000 wato shekarar da ta gabata da kuma yiwuwar jami'an campaign dinsa sun gana da jami'an Russia ya fada da binciken sa zuwa duba harkokin kudaden iyalan Trump din wanda bai da alaka da Russia za a iya daukar cewa binciken nasa yana neman ya wuce gona da iri Trump ya ce lalle zan ce tabbas ya wuce din a lokacin da aka tambaye shi ko hakan ya wuce gona da iri a cewar wani rubutaccen bayani da aka fidda jiya Laraba Trump ya kuma ce baya da wata hanyar samun kuɗi daga Russia don baya wata harkar kasuwanci a Russia a wata hira da aka yi da shi inda ya tabo batun batutuwa daban-daban Shugaban ya bayyana rashin jin daɗin sa akan matakin da babban jigon shari'a na Amurka Jeff Sessions ya dauka na fidda kansa daga binciken Russia inda Trump ya ce da tun farko Sessions ya nuna alamun daukar wannan matakin kafin a nada shi da Trump bai zabe shi ba ya nada wani akan mukamin haka kuma Trump ya nuna cewa tsohon shugaban hukumar binciken FBI James Comey ya nuna masa wasu bayanan sirri game da shi Trump din don ya razana shi, shi kuma ya sami damar ci gaba da rike mukaminsa.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An gano cewa sanannen dan majalisar dattawan Amurka Senator John McCain yana fama da sankarar kwakwalwa a cewar wani asibiti na Mayo dake birnin Phoenix a yau Laraba. An gano wani mummunan kumburi mai illa a cikin kwakwalwar tashi bayan da aka yi wa sanatan mai shekaru 80 na jam'iyyar Republican daga jihar Arizona wani aiki a cikin makon da ya gabata dan a cire masa wani gudajin jini da ya taru a gefen idansa na hagu. Wata sanarwa daga ofishin sanatan ta ce likitocin sanatan McCain sun tabbatar da cewa yana samun sauki sosai kuma yanayin lafiyarsa yanzu yana inganta sosai. Mark McCain dai gwarzon yakin Vietnam ne wanda ya kasance dan majalisar Amurka fiye da shekaru 30, kuma an ce ta yi iyalansa su duba yiwuwar wasu magunguna wanda yawancin lokuta za su hada da amfani da karfin hasken laser wajen nema mashi lafiya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar kawo ƙarshen shirin ba da tallafin makamai da horarsuwa da hukumar leƙen asirin Amurka ke bayarwa ga ƙungiyar 'yan tawayen Siriya. Jami'an Amurka sun ce shugaban ya ɗauki wannan mataki ne kusan wata ɗaya da ya wuce bayan da ya gana da mai bashi shawara akan harkokin tsaron ƙasa Herbert Raymond McMaster da shugaban hukumomin binciken manyan laifuka ta FBI Mike Pompeo. Mai magana da yawun fadar shugaban Amurka ta White House Sarah Huckabee Sanders ita ce ba komai ba akan batun, wato bata ce komai ba akan batun a lokacin da manema labarai suka tambaye ta jiya Laraba. Ana fara wannan shiri ne a shekarar ta 2013 a lokacin da gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama da zummar karfafa 'yan tawayen da ke fafatawa da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad don kuma hurawa gwamnatin Siriya wuta akan ta yarda a sasanta don kawo ƙarshen yakin basasar da ake yi a ƙasar. Tun daga farkon shirin an jefa alamar tambaya akan ko shirin zai aiki yadda ya kamata da kuma nuna damuwar kada makaman da Amurka ta ba 'yan tawayen su ƙare a hannun 'yan bangar yaƙe-yaƙe. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotanninmu a Najeriya da batun harkokin tsaro, inda ƙwararru a fannin ke gani ya kamata a sake lale a hanyar da gwamnatin tarayya ke bi na ceto waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke garkuwa da su a daidai lokacin da ƙungiyar ta fitar da wani faifan bidiyo da ke nuna mata da ta yi garkuwa da su kwanan nan suna kira ga gwamnati ta gaggauta ɗaukar matakan sakinsu. Ga rahoton da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya haɗa mana.
Kusan tsoffin hafsoshin sojin ƙasar na adawa da irin salon sasantawar da gwamnatin Najeriya ke yi da mayakan Boko Haram, inda a baya ta sako wasu kamandojin mayakan na Boko Haram da ta yi musayarsu da 'yan matan Chibok. Aliko ‘yan Rashid Harun tsohon hafsa ne a hukumar leƙen asirin sojan Najeriya.
Na ɗaya, lokacin da aka karɓi 'yan matan Chibok ɗin nan guda 27, ai akwai inda mutane suke cewa ai akwai bakudan kudin da aka ba 'yan Boko Haram da suke demanding. In ka duba bayan wannan canjin da aka yi, an samu matsalan tashin hankulan a cikin Maiduguri, a cikin wasu garuruwa na Yola da wasu abubuwa haka. Kuma na biyun nan wannan abun da ya faru wanda aka yi canjin 'yan mata ɗin nan su 82, ai yanzu muna ganin abun da yake faruwa. Tun lokacin da gwamnati ta yi canji da waɗannan kwamandojin Boko Haram guda 5, ai bai kai awa 72 ba, wani ɗan Boko Haram kwamandan da aka canja da waɗannan 'yan matan ya fito yake. Ai yanzu ne ma Najeriya za ta soma gani real matsala ta ta'adda. Kuma yanzu mun ga abun da muke faruwa. A cikin sa'a 27 ko kuma 24 da kamu suka wuce, mun samu hari-harin bama-bama a cikin Maiduguri da gewayen Maiduguri ya fi 41. Don bara a ci gaba da canjin 'yan mata ko kuma wanda aka yi garkuwa da su a rika ba 'yan ta'adda kuɗi ba, wannan abun ma bai taso ba.
A wannan mako ne dai Boko Haram suka saki wani faifayen bidiyo da ke nuna yadda suka yi garkuwa da wasu mata bayan wani kwantan ɓauna da suka yi a motar 'yan sanda a hanyar Dambuwa da ke jihar Borno, inda aka ga waɗannan mata na roƙon gwamnatin Najeriya ta karɓo su kamar yadda ta karɓo 'yan matan Chibok. A cewar tsohon gwamnan mulkin soja a jihar Kano Kanar Aminu Isa Kwantagora, irin wannan musayar na da matsala.
Dama tactics nasu ne yanda za su samu kuɗi, su sayi abinci, su sayi makamai. garkon mutane su ce a ba su kuɗi sake musu komandan su saboda su ci gaba da yaki.
Idan muka dauki Boko Haram musamman a Najeriya, kana ganin ya dace gwamnati ta sake musu komandojin su ko ba su kuɗi domin su sako waɗanda suke garkuwa da su na fararen hula?
Boko Haram ko Al-Shabaab ko ɗan ta'adda tactics ɗin kusan ɗaya dai cancanta, amma ɗauki garkuwan civilian ba. Saboda dokan international law ya hana ka ɗauki garkuwan civilian, babban laifi ne. So saboda haka nan kuma bayan sun yi wannan laifin ka ce za ka ba su kuɗi za ka sake komanda don a sako jama'an nan. Ba ka da niyan ka yakin ya kare kenan.
Kazalika shi ma manjo General Yakubu Usman mai ritaya ya ce irin wannan musaya na sanya gwiwa musamman ga dakarun da ke filin daga.
Wannan shi yakan ɗan sa wani ɗan sanyin gwiwa. Mutum in ka ga mutum yana kan shi kakan kuma kana so ka ajiye shi ya zo kuma a sake shi a kaka wannan ba ta yakan fata da mutane. So abu ne dai wanda ya kamata 'yan siyasan su sake tunani.
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To har yanzu daga birnin tarayyar Abuja, Majalisar Dokokin Tarayyar Nigeria ta amince da dokar yekuwa da kwarmatawa hukumomi batun sama da faɗi. Ga Madina Dauda.
Majalisar ta ɗauki lokaci mai tsawo tana tattaunawa akan wannan dokar da zai ƙarfafa yekuwar yaƙi da cin hanci da rashawa ko sama da faɗi da dukiyar al'umma. Ita wannan doka dai tana ɗauke da sharuɗa da dama, kama daga wacce za ta kare wanda ya yi yekuwa ko kuma kwarmato akan kuɗaɗe da ya tabbatar cewa na sata ne, tare da sharuɗan da za su sa a ɗaure mutum idan ya yi kwarmato akan ƙarya. Sanata Shehu Sani ya yi ƙarin haske akan dokar.
Wannan doka ne da yake ƙarfafa ma jama'an gari ƙarfin gwiwa don su fito su gaya ma hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa inda ake ɓoye kuɗaɗe ko kuma ƙoƙarin da ake yi na fitar da kuɗi ko kuma waɗansu ayyuka da suka shafi na sace-sace da zamban ƙasa da ake ma mutane. To amma kuma wannan doka ya kuma kare jama'a akan ƙazafi da kuma ƙarya da kuma cin mutunci. Yana iya yiwuwa cewa wani bai son ka ne ko kuma yana so ya maka sharri ya zo ya gaya ƴan sanda ko hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa cewa akwai wasu kuɗaɗe da ka ɓoye don kawai a zo a duba a gani don a cima mutunci. Shi yasa a cikin wannan doka aka ce in ka faɗi gaskiya aka gani cewa gaskiya ka faɗi to akwai abin da za a kaso da za a baka cikin wannan abu. In kuma abin da ka faɗi ya ƙarƙare cewa ƙarya ne to akwai gidan kaso da za ka shiga.
A nata bayanin, Sanata Binta Masi Garba ta zayyana dalilai da suka sa majalisar ta ga ya dace a yi irin wannan dokan domin a inganta yaƙi da cin hanci da rashawa.
Kowa ya amince shi, tun ɗan majalisa sun yarda da dokan kuma gwamnati ta yi amfani da shi ta gan abin da ta samu a ciki, ya nuna wajibi ne mu zo na mu taimaka ma ƙasar nan, taimaka ma yaranmu da jikokinmu, tunda in ba mu samu bakin zaren wannan cutar da ake ma ƙasar nan ba, gobe za mu tashi ba za mu samu ƙasar da muke kira Najeriya. Saboda menene cin hanci ya kashe ƙasar nan?
Wakiliyarmu Madina Dauda za ku ji ƙarin bayani kan wannan doka a shirinmu na dare. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar, inda al'ummar ke kokawa kan wani sabon salo da ke barazana ga harkokin sufuri, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyar mu Tamar Abari ta aiko mana.
Al'ummar garin Agada sun shiga wani hali na rudani sanadiyar 'yan fashi da makami da suka fara tare fasinjoji a kan hanyarsu ta zuwa Agadas ɗin, abinda mafi yawan jama'a ke dangantawa da rashin aikin yi na matasa.
Faske akwai su state yawa da aka kashe, for example Imo da Azelik da can Shado an koro dubunnin mutane sun zo cikin gari ba su da aiki. Don ni kuma kira na ga gwamnati wannan matasa a samu hanyar da za a sa su aiki, kamar da aka bude Imo babu tare-tare hanya.
Yanzu dai abin da zamu cewa kamar bisa zancen fuyi kenan da ake fuyi yana da kyau, faske mu gobe san inda yake ba. Yanzu kamar example shekaran jiya da aka yi a takkin nan, yadda zamani zan tayaniya mai cikin kar to mun sai ana fuyi kuma da yake abin ya samu da daddare ya kai ta fuyi har wurin witter sannan aka sake mu daga bariyar kaga kenan kuma abin da ya samu ne sai aka sananta fuyi shi kuma ya kamata a sananta shi kullun kenan yadda ya kamata yi solution kin da ya kamata a nema ka a yi retar dan kar kuma ka a zauna a bar fuyi kama ayin magana suna ce akuya ta komo da diyanta kuma kura kar ta zauna da yunwa to shine za a yi
koda kuwa su ma hukumomin na jihar Agadez al'amarin na ci musu tuwo a ƙwarya kamar yadda Isuf Maha magajin gari na ƙaramar hukumar Ciro ya shaidar
wannan haraka na tare-tare hanya da kuma kwanakin ga ya shamakowa kai bisa gudron ana tare bis wannan vraiment ba mu ji dadin shi kuma mun gani akwai wata kamar dai sun samu wata strategy tunda dai mutuna ne sai kuma su tunda dai kun san bisa hanyar nan tawa a Agadez mota ba ta yi gudu kenan sun san inda motoci suke safka suna taya sannu kenan suna iya su tare su wannan abun shi drama ya shawa mutane kai ina ji wajen FDS suma sun gani wannan sai sun sake strategy sai sun sayar da za a yi securizan hanya a yi samu yadda za a yi da memoyen da suke itilize su masu dole sai sun itilize kinsu.
Idan ba a manta ba a shekarun baya yankin Agadez ya fuskanci irin waɗannan tare-taren hanya daga 'yan fashi da makami to ko waɗanne irin matakai ne ƙananan hukumomin suke ɗauka don daƙile wannan ɗabi'a sai Yusuf Maha ya ce.
To kusan harkar nan sai da security tunda dai barawo ne. Ba a cewa a yi sensibilizin wannan ko a yi kowa san sata babu ce kowa san tare hanya babu ce amma suna yi kenan dole sai an sa force de l'ordre force de sécurité su za su yi wannan aiki.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Ka san kankan ba ka masho daban yan daɗi ka masho daban sha wahala ka masho.
To kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 11 da kusan minti 18 na asuba ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu filin yana da bakoncin babban jami'in tsaron lafiyar marigayi shugaba Sani Abacha Major Hamza Al-Mustafa kan lamuran hada kan Najeriya daga batun nan na Biafra da kuma masu wasu matasan arewa da suke son a kori yan kabilar Ibo daga arewacin Najeriya. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Yusuf Maji Dadin Katuka yayi tambaya ne ko kuma yana son a sake tunawa yan kudancin Najeriya cewa an gina yawancin kamfanoni da masana'antun kasar ne da kudin noma. To Major Al-Mustafa ya fara ba da amsa da cewa 'yan kudancin Najeriya suna sane da haka. Kalilan ne ba su sani ba akan rashin sani da kuma gurbatar tarbiyya. Ga dai Major Hamza Al-Mustafa da sauran bayani.
Kuma kaman yadda zaki san cewa ana lako-lako shine yanzu kaman nan inda kike kasar Amurka sai wani yanzu yaje ya sha kusin. Sai zai ce dole sai an raba Amerika ya shiga zage-zage ya shiga kawo abu da zai kawo rudani. Minti biyar ta yawa an kama shi gobe-gobe yana kotu. In ma aka kai shi kotu za.
Ba ma zai wannan maganan ba ai. Su yanda ma suka yi tsarin su ba ma wanda zai.
To gwamnati dole ta tashi ta nuna ita gwamnati ce nauyi ne akan wanda mulkin kasa ke hannunsu da ba za ka bar irin abu na shekantaka ya tashi ba. In kana mulki dole ka samu karfin zuciyar yi. Ka faɗa kuma ka yi abinda wai ba lallai mutane su so a yau ba. Amma muna mu za ki gani ana ganin abu ya taso sai a ɗan ji tsoron a yi kaza ko kuma a shiga gulmammaki nan da nan shine. Aikin mulkin mutane yana son tsayawa tsayin daka ne kuma tsakani da Allah. Daga irin rantsuwar da duk wanda yake mulki ya yi tsakanin shi da mutane tsakanin shi da Allah.
A takaice dai kai abinda kake faɗi shine idan abu ya taso ko a bari a ce abu kaman wasa-wasa kaman Boko Haram ɗin nan an fara kaman wasan yara ne an ɗauka abu ne da ba zai yi kamari ba sai abu ya zo ya zama abin da ya zama.
Ai magana Boko Haram nauyi ne akan waɗansu mutane wanda su abin tofai ne a duniya da lahira har aka bari ya girma ya zama haka. Shigantaka ce ta waɗansu mutane wanda fata na a nan gaba shine za a tona shi a duba yanda yake. tsantsa tsakani da Allah wanda suka tayar shi da wanda suka girmar da shi da wanda suke kyautatawa yaran da kudade da magunguna na kwaya abinci ka saboda sa'adin yafi karfin abin da ake zato a yau ba wani wanda zai tantance irin mutanen da aka kashe daga cikin wannan abin da ya fara to fatan mu shi ne a duk inda wani abu na rigima ya fara atake za a yi maganin sa a nuna cewa akwai fa hukunci akwai doka kuma ba kasar da za ta zauna ta ce a su wane da wane sun fi karfin doka ko kuma saboda a bar su shi talaka kadai shine abin takawa abin wulakantawa wannan ba a yarda da haka ba duk duniya a Najeriya ne kawai za ka ga wani mutum an kama shi a ce a ya za a kama wane dan ya yi girma shi ma kuma ina ganin rashin sani ne.
To Allah sa mu gane. Mutum na gaba bismillah ko?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ni ne mai mulki telan gayu bayan kai gama Suleiman lafiya.
To.
Na miki gaisu wannan ma ba ku barka da zuwa.
Yana janka.
Na fatan wannan yawa. Wannan hargitsin da yake ta sunan na ƴan kudu da arewa dinnan. To ina fatan wanne menene maganin da za a bi wanne zare ne za a bin da za a hada ta a san a gano abubuwan don a samu zaman lafiya.
Mejo ya yi bayani don duk wanda suka yi tambayoyi kafin ka zo kusan tambaya makamancin wannan suka yi. A saboda haka in ka saurari ranar da ake sa wannan shirin za ka je amsar da ya bayar. An ba ka da wata tambayar ka ba mutum na kusa da kai ko?
To, salamu alaikum Hajiya Jummai.
Wa alaikum salam.
To, Garba Sale din ne dai shugaban kungiyar muryar nasarar ya dawo.
To, ci gaba.
To, in ci gaba da tambayar nawa?
Ci gaba.
Yawwa, tambayar nawa bisa ga maganar kungiya ne. Domin tunda ana neman maslaha ne yanda za a samu haɗin kai tsakanin kudu da arewa. Kamar da yanda muke da yanzu a nan da mu da Inyamurai da Yarbawa kanmu a haɗe yake. Kasuwanci ne, sana'a ne, komai muna yi tare. In ma zaɓe ya zo ne tare muke yin layi muna yin zaɓe maza da mata da mu da su. To tunda wannan matsalan ya taso misali kamar mu a kungiyarmu a nan muna iya shiga cikin kungiyoyi domin mu dinga faɗakar da mutane a samu haɗin kan al'umma a cikin ƙasa gaba ɗaya. Ya dace mu ma mu shiga mu zama kamar muna jawo hankalinsu domin muna gani dai mu a tsakaninmu da su ba wani abu. Amma lallai ne ya dace mu shiga din a cikin kungiyoyi mu sanar da kungiyoyi su shiga a rinka sanar da mutane tambayan kenan. Na gode Hajiya Jummai a tashi lafiya.
To an yi ma na yi ma Mejo Almustapha wannan tambayar ka kwada yake bari dai ya ƙara ba ka haske. Mejo ka ji tambayar tashi ko?
Na ji ƙwarai da gaske. Wato haƙƙi ne akan kowane ɗan Najeriya. Babba ko ƙarami wanda ya san duk hanyar za a bi a zauna lafiya zamantakewa ta ƙara ƙarfafa haƙƙi ne a kansa ko a kansu ko ƙungiyoyi ko kuma kowane irin ƙungiyoyi ne kuma kowane irin shugaba ne ya riƙa sanar da mutane akan abubuwa wanda yake zahiri na gaskiya duk abin da zai kawo fitina mu guje shi sai abin da zai zaunar da mu lafiya mu bi shi muna da lada daga Allah haka kuma a zamanmu na shugabanni ko wani iri ne ko mun kankantarsa. Haka ne nauyin da ke kan kowane shugaba. Zaman lafiyar Najeriya ya fi kowane irin dukiya, kowane irin kuɗi aka tara. Saboda za ka iya sanin lokacin da fitina ta tashi. Amma ba wanda zai iya sanin inda za ta ƙare da kuma irin tashin hankalin da hakan zai aukar a ƙasa.
To mun gode kwarai Mejo da ka samu dama ka zo wannan filin ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu. Mun gode.
Yawa. Muna godiya insha Allah.
To mutanen Nasarawa kuna ji na ko? To mun gode ko mun gode.
Godiya Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya dada hada kanmu mu ƴan Najeriya da ma Afirka da duniya baki daya.
To
Allah ya saka muku da alheri.
Amin ya rabbi
alamin. Amin sun mu. Ƙarshen shirin kenan. To amma kafin mai sallama muna godewa Malam Bashir Tela da wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya waɗanda suka taimaka ka ɗauki wannan shirin a kan faifai. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Da Jummai Ali da bakonta kafin mu karanto wasiƙun ku masu saurare ga wannan Albishir.
Shin Ibrahim, ina zan je in saurari dandalin VOA ba tare da an cinye min data ba?
Ta kwana gidan Sauki Usmanu.
Domin ba inda zaka je da ya wuce yanar gizonmu ta dandalin VOA.
Ai da idan kana buƙatar data, kamar misalin MB 10, yanzu uku kacal sai ta biya maka buƙata har ma ka saurari wasanni, fasaha, samartaka, har ma da tsegumi daga mawaka da taurarin fina-finan Hausa da sauransu.
To ai Ibrahim, ka manta baka gaya musu ba akwai jin labarai fa da dumudumin su akan gabar kowace awa.
Dandalin VOA. Suna na Julie Leathers Gresham.
Ai Julie, ba ke kadai ba, ni ma ba za a bar ni a baya ba wajen sauraron dandalin VOA daga sashin Hausa na murya Amurka,
Washington DC.
Haka yake, sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aika mana ta hanyar email.
Zamu fara da wannan wasiƙa ta Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a Bauchin Yakobo, wanda ya rubuto yana faɗin cewar Allah ya sa kuɗin da gwamnatin tarayya ta sake bayo jihohin Najeriya kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Shi kuma Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam daga Gashwa sun rubuto suna faɗin cewar ƙarfafa tsaro da gwamnatin Najeriya ta buƙaci a yi kan rikicin jihar Kaduna abu ne mai kyau da fatan masu ruwa da tsaki da kuma gwamnatin jihar za su ɗauki ƙwararen matakai don magance wannan matsala. Shi ma Sade Sa'idu Daura ya rubuto kan wannan batu, yana faɗin cewar matakin da muƙaddashin shugaban Najeriya Osibanjo ya ɗauka na ƙara tura jami'an tsaron jihar Kaduna ya yi daidai, don hakan zai iya tabbatar da zaman lafiya a cikin jihar. Arabiyu M. Muhammad Gidan Madi daga Sokoto, Najeriya, ya rubuto yana faɗin cewar to gwamnatin Turkiyya da gwamnatin Jamus, haƙiƙa ya kamata ku hau teburin sulhu, kawo ƙarshen wannan tsamin dangantakar da ke tsakaninku. Shi kuma Alhaji Abbas Baffa Celedi ya rubuto ne yana faɗin cewar ina kiran ma'aikatar gona ta jihar Bauchi da ta dubi manoman ƙaramar hukumar kirfi da kewaye bisa wata annoba da ta kunno kai a cikin gonakinsu na wata ƙaramar tsutsa mai sa ƙaiƙayi a jikin mutum da zarar ya taɓa ta ko kuma ta taɓa shi. Shine nake kiran ma'aikatar aikin gona ta jihar Bauchin ta dubi wannan lamari cikin gaggawa, domin wannan tsutsa tana ƙoƙarin hana manoma zuwa gonakinsu.
Ibrahim Alfa Ahmed da wasiƙun ku masu saurare, kafin mu ƙarƙare ga Maryam Dauda da muhimman kanin labarai.
To a takaice, fadar shugaban Amurka ta ƙi ta bada cikakken bayani akan ganawar da shugaba Donald Trump ya yi da shugaban Rasha Vladimir Putin a lokacin taron ƙungiyar ƙasashen G20 da aka yi a cikin farkon watan nan. Wata mai magana da yawon fadar shugaban Amurka, Sarah Huckabee Sanders, ta faɗawa manema labarai da suka tuso ta gaba jiya Laraba da tambayoyi akan batutuwan da shugabannin suka tattauna cewa liyafa ce ta hutawa saboda lokacin hutu ne a yammacin. A halin yanzu kuma shugaban Amurka Donald Trump ya faɗawa jaridar New York Times cewa idan har babban jami'i mai bincike na musamman da ke binciken rawar da Rasha ta taka a zaben shugaban ƙasa da aka yi a cikin shekarar da ta gabata, da kuma yiwuwar jami'an kamfe ɗansa suna wato sun haɗa wata alaƙa da jami'an Rasha, ya faɗaɗa bincikensa zuwa duba harkokin kuɗaɗen iyalin shi Trump ɗin, wanda bai da alaƙa da Rasha, za a iya ɗaukar cewa binciken nasa yana neman ya wuce gona da iri.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muka gabatar da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma shirinmu na musamman a wayoyinku na salula a dandalin VOA kamar yadda muka sanar, ko muhawara a shafinmu na Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Julie Gresham da kuma injiniyanmu Aidon Utku Alheri, ke muku fata alheri ga yau da gobe.